Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaya zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyukan kudancin Kamaru na barin ƙauyukan su zuwa wasu wurare biyo bayan har-har da zakuna ke kaiwa dabbobin su. Daga nan kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya sai kuma shirin jaridan ƙasar Kamaru da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku kira kuna aje mana. Amma kafin duk waɗannan sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump ya wato yi wani barin baki yayin ganawarsa da manema labarai ta haɗin gwiwa da Prime Minister Britain Theresa May a birnin London jiya Talata. Trump ya bayyana cewa a shirye Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Burtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma yabi Prime Minister Burtaniya mai barin gado Theresa May da ya ce ta yi namijin kokari. Da aka tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban na Amurka ya watsi da batun.
I did see a small protest today when I came, very small. So a lot of it is fake news, I hate to say.
Yace naga masu zanga-zanga kalilan lokacin da na shigo ba su da yawa saboda haka galibi abin da ake fada kanzon kurege ne ban so in fada haka ba Prime Minister May ta yaba dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu sai dai ta ce ra'ayinsu ya bambanta dangane da batun canjin yanayi a halin da ake ciki kuma a jiya Talata shugaban Amurka Donald Trump yace yana kyautata zaton mako mai zuwa zai ƙara harajin kashi 5 cikin 100 kan kayan da ake shigowa da su daga Amurka daga Mexico Trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Britain Theresa May a birnin London Trump yayi wannan magana ne a daidai lokacin da jami'an Amurka da takwarorin aikin su na ƙasar Mexico suke tattaunawa a birnin Washington dangane da batun harajin da kuma ƙara kwararowa bakin haure daga kasashen Amurka ta tsakiya da suke bi ta Mexico su shiga Amurka. Trump yayi barazanar ƙara harajin kashi 5 cikin 100 a kowane wata idan ba a daina fuskantar kwararowar bakin haure ba. An ƙara shiga wani sabon rudani a jiya Talata dangane da makomar siyasar ƙasar Sudan yayin da 'yan rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe a cikin watanni 9. Har yanzu hankali na ƙara tashi a titunan Khartoum babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan gwagwarmaya da ke zanga-zanga a harabin ma'aikatar tsaro da ke birnin. Abin da ya kawo ƙarshen zaman dirshe na makonni 8 da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 35. Wani ɗan jarida da ke garin Sudan ya shaida muryar Amurka cewa mayakan masu ra'ayin mulkin soji sun riƙa yin rangadi suna gadin gine-ginen gwamnati da kuma hana farin kaya isa wuraren. To kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sami sama da mutane 2000 dauke da kwayar cutar Ebola a Demokaradiyyar Congo bisa ga cewar ma'aikatar lafiya ta kasar inda mutane 1,346 suka mutu abinda ya kasance asarar rayuka na biyu da aka yi mafi girma a tarihi ta dalilin cutar Ebola. A ranar Litinin ma'aikatar lafiya ta ce mutane 539 sun yi jinyar cutar sun kuma samu sun warke. Ma'aikatar lafiya ta ce ingancin tsaro da ake samu da kuma dakile yaduwar cutar ya taimaka gaya. A halin da ake ciki kuma kungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa Red Cross da Red Crescent sun ce akwai buƙatar sake lale wajen tunkarar cutar bisa la'akari da yadda ake ƙara samun ta waɗansu yankuna. Daga ƙarshe Isra'ila tana jimamin rasuwar mai ɗakin shugaban ƙasar Mekama Rivlin wadda ta rasu a jiya Talata watanni bayan da ta aka dasa mata huhu. Ta rasu ne tana da shekaru 73 a duniya kuma ana ganinta a koyaushe a gangan mijinta shugaba Rivlin duk da rashin lafiyar da ta fama da shi. An haifi Maxima Rivlin ne tsakanin manoma iyayenta kuma 'yan asalin ƙasar Ukraine ne. Ta auri mai gidan nata lokacin yana lauya a shekara ta 1971 an kuma bayyana ta a matsayin matar shugaban ƙasa mai ƙwardini wadda ta ba da ƙarfi kan abin da ya shafi fasaha da muhalli da kuma inganta rayuwar ƙananan yara da ke fama da lalura.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu mazauna ƙauyukan kudancin kamar na barin ƙauyukansu zuwa wasu wurare biyu bayan har-haren da zakuna ke kaiwa dabbobinsu. Hukumomin kamar da masu kula da gandun daji na gargaɗin al'umma kan ci gaba da barazanar da ake fuskanta daga dabbobin daji. Ga fassarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinziga. Alessandro mai shekaru 45 shi da matarsa da ƴaƴansa uku sun yi ƙaura daga ƙauyen Dijol rana asabar bayan da zaki ya kaiwa dabbobin su hari.
The lion's kill the totality of the cows making 53 cows.
Yace cikin makonni biyu zakuna sun kashe musu shanu har 53 a ƙauyen Zimbi da Jol da kuma Jinga. Yace shi da kansa bai san yawan shanunsa da aka kashe masa ba. Sambana daga cikin mutanen da suka yi hijira zuwa ƙauyen Tui mai tazarar kilomita 30 daga Yaounde. Makiyaya irin su Sambo waɗanda zakuna ke kashe musu dabbobi suna tsoron idan har iyalansu suka ci gaba da zama a ƙauyukan za su iya kasancewa cikin hatsari su ma. Maganar da Sambo yayi kamar ta sauran makiyaya ce na cewa ya kamata a kashe zakunan kamar yadda suke halaka musu dabbobinsu. Kizito Obunga makiyayin daji ne da jami'an kula da gandun daji suka kai yankin ya ce aikin su na farko shine su tabbatar da cewa mutanen ba sa fuskantar barazana amma ya ce kamata ya akama zakunan a mayar da su inda suka fito.
Fudaborg gadi son calme en première position.
Yace kamata yayin mutanen ƙauyukan su kwantar da hankalinsu su kauce ma zama su kadai su kuma daina fita domin yakar zakunan lokacin da suka kai harin. Obunga yace suna zargin cewa zakunan sun fito ne daga dazukan Benu da Kalfo ko kuma Waza dake arewacin kasar Kamaru domin su nemi abinci. Ya kuma ce zai iya yiwa zakunan sun fito ne daga makwabciyar kasar Gabon kamar yadda suka taba yi a shekarar 2014. Donatien babban jami'in gwamnati ne a yankin da zakunan suke kai har-haren ya ce hukumomi na shirin biyan makiyayan kudaden shanunsu da suka rasa. Ya ce kamata ya al'umma musamman ma makiyaya su yi haƙuri. Sashen kare haƙƙin jama'a na ma'aikatar kula da harkokin cikin gida na shirin biyan dukkan waɗanda suka rasa dabbobinsu diyya. Ƙungiyoyin kare gandun daji da dabbobi sun ce kamar yadda namun dajin ke kaiwa mutane da dabbobinsu hari haka ma su ma mutanen ke kaiwa namun dajin hari da inda suke. Kasancewa ƙarin yawan mutane da ake samu wanda ya sanadiyar mamaye wasu gandun daji kamar yadda aka mayar da wasu gandunan dajin Kamaru suka koma gonaki da ƙauyuka shine ke haddasa matsala tsakanin mutane da dabbobin daji kan abinci. To fassarar rahoton Moki Edwin Kinziga kenan. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Mu zauna lafiya lafiya da juna sun zama na rukun amana da maslaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu dau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace ya uwana ba kyawa ba khiyana cikin mashiya ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kulliya ka sallada aiwa bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sani bai satsun kaya kanan demokaradiya ita ma ambar mu baya ilimin islamiya mana ta karo dan jahiliya.
To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:12 na dare. Ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Amma kun da gabata muka fara kamo korafin wani tsohon limamin garin Dakwa dake dab da babban birnin tarayya Abuja. Malam Abubakar Adamu Imam ya bayyana mana cewa tun kusan shekarar 2001 yake tafka takaddama kan wani fili da ya mallaka a garin Dakwa, amma duk da zuwa kotu sau da dama bai dace ba. Da hakan yayi sanadiyar murabus dinsa daga limancin garin. Amma kun da gabata Malam Abubakar ya fara ba mu labarin wani ruwa da ya gano a wata gonarsa da aka mallaka masa domin ya rinka yin noma yana ciyar da iyalansa. Ga dai cigaban tattaunawar.
Akwai wani guri bayan na sai gurin da na huda na ga ruwa yana kululuwa ta karkashin dutse na gyara shi. To ganin haka su mutanen da dunan gefen garirukan nan su nan daidai afiya wai nan sun gan kwaso sun gan wane ne duka dai dan tungugin nan guda uku da nan da kwa har wani lokacin ma madallan ta rasa ruwa sai a ce a tafi gonar lima akwai ruwa na musamman. To ganin haka sai
sai ka gano idan ruwa kenan
na musamman kwarai kwa
kuma sai a ce gonar liman watakila wata addu'a kai kenan ka samu rijiya.
To da aka ce haka sai kuma aka samu ido aka ce to sai nace to yan garo da suke zuwa baki sai suka ce to tunda ba bohol bohol lokacin ma ba san bohol bohol din ba sai suka ce za su rika zuwa suna bani dan tukuici suna ibar ruwan nan gashi da kyau kaman suwan wota yake kaman waye suna dan ba nace to duk kura daya za a bani naira a duk jarka ai kura ɗaya naira 20 a lokacin jarka 10 za su ɗiba za su ban naira 20. To na fara haka sai kuma su wayannan da nake tare da su aka samu wasu suka zuga da su su baba shukuri sai aka zuga su aka ce ai ya kamata ka a banni da wannan guri ina karbar kuɗi wai ya kamata in bar shi jama'ar gari su rika ɗiba suna sha
ruwa kyauta
kyauta. Sai nace to in dai ɗiba ne kyauta dan mutum isha inda zai iya zuwa ya bar garin tunda da dan rata yaje ya ibo na yadda da wannan kowa yanda yake so zai sha yaje ya iba ya sha amma wanda zai iba yaje ya sayar ya bani dai tukuici na naira 20 a jarka 10 da zai sayar wata ran naira 15 watar maha 20 ruwa ya tsada zai sayar da kura ɗaya jaka guda ni kuma naira 20 kawai za a ba ni to in dai wanda zai sayar din nan ne sai ya ba naira 20 in kuma wanda zai sha ne zai yi ba kyauta to ana hakan kuma sai aka ce a wai hakan bai dace sai dai in bari in ma kudin za a karba an kafa banga ta farko sai aka ce ai in bar gurin a rika karbar kudi ana baya yan banga to alhali ni da aka yi alkawari a gaban shugaban masallatai na ƙasa shine Alhaji Malam Musa cewa za a dau nauyi na da ni da iyali na ana bani kudi duk wata wanda zai ci da ni koda ba a yanke iya adadin da zai rika bani ba in ya zo mu shirya masa lissafi yanda zan rika samu wannan amma da aka zo hakan nayi makonni ba a ban komai ba nazo na tare da muka haka kwamiti na masallaci aka je aka to kuma baba shi kuri gashi ya kamata alkawarin da kai yace shi dai ai wai shi na fi shi ma samu na fi shi kudi shi ba zai iya yanke mu wani ba amma dan abin da Allah ya hore masa ko 300 ya samu zai rika taimaka mun da wannan to na hakura nazo ina noma na ina rika kai na ina bin yan abubuwan da na kakkafa na kasuwanci ina dan samu ina rika kai na sai kuma aka ce wai yan banga gara a karbi kudin a wannan gona ta da na samu wannan ruwa kuma wai a baiwa yan banga kudin ni ba a biya ni na haƙin ba ba a ma bani ni kuma na samu hanya ta kuma za a kwace ni to ba zan yarda da wannan ba
yanzu wani hali wajen yanzu yana wajen ka kenan me kake so me yake damun ka to da kake so
na ga gine-ginen da nayi an rushe shi na je high court muna high court din nan ma a shi wanda yake rigima dan baba shi kuri shi alasan ya yake rushe ya rushe wannan har ya rushe gurin gaba daya to ban an yanke hukunci shine nake jiran in ga kotu ta tabbatar mun an mallaka mun ci gaba da gyara wuri na to lokacin da za su zo su ce a fitar da wuri akwai wani abin a iyakar wuri da mutanen kotu da su mutanen da suke nan a zabe na karkashin local government na tafa to hakan in an zo sai su ce a musu barazana wai an kore su ka a la'anta su sai su bar gurin ba za su yi koma tare da 'yan sanda da ma'aikatan kotu to haka ake yi dai abin ya gagara dai ina tabi to har dai daga baya bayan shekarun nan aka zo aka ce in ba zai bar gurin nan a game shi ba a kamo shi wa shari'a bayanin dalilin da yana ai aiki to hakan din ma an yi jojin na sammacin hakan na warrant amma an kai wa yan sanda a nan area kuma da na Suleja suka ce dai to wai sai dai abin hankali su ba za su iya abin bai wai sai dai in ya fita wani guri sun gan shi sa kama shi haka aka yi ta zirga-zirga dai yau gashi wata goma sha kusan biyu to na ga abin har yanzu bai yiwu ba don haka shine halin da ake ciki
wato ma'ana dai har yanzu filin nan wajen nan baya hannunka
ba a bani ne iko da shi ba ba a bani an ne iko da shi ba in an zo don akwai lokacin da ya kawo kara ta ma wajen area commander na nan kuba ya ce lallai shi gurin na ya mai da shi kofar fadarsa ne gurin ma yi ƙarya ma ya ce wai gurin ma ba lawa ba ne kawai fada dai na zo na yi katsalandar shi ne ne musu bayani filla-filla tun kafin ya zama sarki ai na zama liman kuma wancan sarkin mai shekaru da shi da dama kuma takardunsu na mallaka filin shi ma an kira ya zama shaida a lokacin nan ya ce baya jin daɗi su waɗannan ma sun isa su zama mun shaida shi sarki Muhammadu da ɗan uwansa to amma duk da haka sai ya ce wai guri na fadarsa ne in kuma aka taɓa wannan guri za a yi kashe-kashe ya ga ma'aikata ya
sa duk wannan an gama hukunce ya nuna dai duka hukunce-hukuncen nan na kotu ba su yi amfani ba
to tun da har yanzu ban ga kotu ta ɗau mataki ko kuma hukuncin ya yi mun amfani an mallaka mun guri na ko in sayar ko kuma in gina ba, ai kaga zai ce kaman bai amfani ba.
Amma wata kila ko kana rikici ne da masu sarauta.
Eh, shi yanzu an nada shi shine madadin sarki Muhammadu din nada, wanda muka zauna lokacin da nake neman jimo ne masu kula da harkar gari, shi ne ina neman shi ina sarki. Shi ma an nada shi daga baya bayan Muhammadu.
Yanzu faɗa mana in ka je filin nan zaka fara wani aiki, me zai same ka?
Ai an gaya min ma, ya faɗa ma da ɗan sanda, ya ce za a yi kashe-kashe, ni ma ba za a ban ni. ‘Ya’yansa ma sun taɓa zuwa sun same ni da ƙyar jama’a suka kwace ni da ‘yan sanda, wannan shi ma babinsa yana nan idan ta kama sai ma bayani yadda aka yi muka zo zuba, da yadda a lokacin suka yi ƙirarin babban magarin ba za su kashe ni. Duk an yi wa’yannan dalilin, za ka ga wata takarda da ta sakatare na AIG na IG na Jalkwata. Dalilin da na ji har can na samu wannan takarda kan wannan rikici ne.
Wato yanzu amma kakan dan bi ta gefen filin ka wuce?
Na bi ta gefen hanya, muna bin hanya, ma ciga filin ce nawa ne ko wani abu ban isa ba, saboda ina gudun rayuwata.
To yanzu a ƙarshe me kake so a yi maka
madalci a takaice? Ina roƙo a matsayinku na ku da za ku watsa wannan labarai, ina roƙo ga ita High Court na Suleja, Suleimanu Barau Road, sannan shi mai shari'a Bima, ya tsaya kotu yadda ta yi wa'annan hukunci, ta tabbatar min cewa hukuncin gaskiya ne, an mallaka min kayana. Sannan su 'yan sanda da aka ce su yi aikinsu, ina roƙo su ma su yi nasu aikin.
Limamin garin da kuke nan Malam Abubakar Adamu Imamu, da yaddar Allah za mu tuntuɓi mutumin da ake zargi Babu Cukuri mai maganin gargajiya domin jin nashi ɓangaren. Bakin abin da ya sauka kenan a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elhikaya, ni Sarfil Hashin Gumir ke cewa mu kasance lafiya. To yanzu kuma ga Awwal Garba dauke da shirin jaridan Kamaru.
Zan fara shirin jaridan namu ne da jaridar Mutation, anda taroto mana cewar harkar garkuwa da jama'a a jihohin da ake fama da rikice-rikice a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya zamanto hanya ɗaya waɗanda ɗaiɗaikun mutane suke samun kuɗi a waɗannan ɓangarorin. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune, anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaba Paul Biya na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya samu gorin gayyata daga takwararsa na ƙasar Rasha Vladimir Putin, anda jakadan ƙasar Rasha mazauni a duniya wunde shi ne ya mika masa wasiƙar gayyatar tasa za su tattauna akan matsalolin diflomasiyyar ƙasashensu guda biyu. Sai kuma jaridar Guardian, anda ita kuma ta bayyana mana cewar ko menene amfanin gurbin Prime Ministocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, wanda gwamnatin shugaba Biya take bawa ɗan ɓangaren masu amfani da Ingilishin sarauniyar Ingila, ana ganin cewar wannan kujerar na jekana yi ka ne kawai. Sai kuma jaridar Financier d'Afrique, anda ita kuma ta bayyana mana cewar shugaba Biya ya amshi ragamar shugabancin gudanar da kungiyar haɗin kan nahiyar Afirka ta tsakiya CEMAC, kungiyar da tana kokari ne wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasashen na nahiyar Afirka ta tsakiya. Sai kuma jaridar Economy, anda ita kuma tsokaci ta yi a kan yadda kamfanin kwashe shara a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Izakam yake yin saɓi wajen kwashe ƙazanta a manyan biranen guda biyu, Yaounde da Douala, anda suka fi yawan al'ummai a faɗin ƙasar. Sai kuma jaridar The Fist kuma, anda ita ma cewa ta yi hukumar kwato hakkin gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru daga hannun ɓarayin gwamnatin ƙasar, suna binciken tsohon ministan tsimi da tanadi Kana, kuma tsohon ministan kuɗi na ƙasar Musta Abba kan rubda ciki da yi da waɗansu maƙudan kuɗaɗe, wanda ake ganin cewa zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 6 zuwa 20 a gidan maza. Jaridar The Post kuma cewa ta yi a jihar arewa maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ‘yan bindiga sun buɗe wuta a wani kotu a yayin da alkali da lauyoyi suke gudanar da ayyukan su. Sai kuma jaridar Bisahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru anda ta fayyace mana cewar makarantun boko guda 110 ne gwamnatin kasar ta rufe su a jihar Adamawa kasar Jamhuriyar Kamaru da jihar Arewa mai nisa kan rashin ingantaccen tsaro. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Lissanciyar anda ita ma tsokaci ta yi kan club din kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru inda mutum Musulayan wajen samun tikitin da ta yi na halattar gasar cin kofin kwallon kafa wanda za gudanar a kasar Masar. Kotun nan ta tasi karkashin kungiyar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ka za su yi wa kasar Kamaru binciken gwagwarmaya kan inda aka yi suka kasa hada gasar cin kofin kwallon kafa a nahiyar ta Afirka a shekara 2019 nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakon da kuma sauraro kira ku kuna kiran mu ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum gidan radio ne Amurka, sunana Gombe Baron Fatos da ke zuwa kasuwa a garin Fatos. Sai ina so na miƙa sakon ne ilmi da al'umma garin mu na Fatos da jihar mu ta Yobe da ƙasa baki ɗaya. Allah ya wuce sa Allahu sallallahu
assalamu alaikum sashin sallallahu alaihi wa sallam wa magana da jin musa in yarfa shi ya kuma Najeriya na gane shi ina al'umma Najeriya ta ta alhaji akan wannan sallah da an kai ina miki barka da sallah ubangiji Allah ka nuna mana sabuwar shekara lafiya dan Allah ya samu na rabon gani.
Assalamu alaikum wa Amerika. Na farko dai ne muku barka da shan ruwa, ne muku barka da sallah, kuma Allah ya mai mata muna kuma Allah shi kan Allah da wannan azumi samu cikin wannan zai inta. Ina kira da shi gaban kasan mu Muhammadu Wali. To san matsalar ta nake ga cikin kasan yawa. Kuma wannan da kaji ana cewa shi kore ku zai su, don Allah ya sauke su da fadi ki kawo ni jama'a kaso.
Assalamu alaikum zan hafuna mai Amurka mai magana a yankin Muhammad Gagara da tsaron Umar Gagara za su zuwa Najeriya don Allah zan hafuna mai Amurka ku gane wannan dama inda ta kasa farko da Allah zuwa ga kuma musulmin Najeriya da ma duniya baki da da fatan an kula lafiya da fatan kuma ibadin da muke so to shi.
To da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sai shugaban Amurka Donald Trump ya ce a ashirye Amurka take ta cimma kyakkyawar yarjejeniyar cinikayya da Burtaniya yayin da kasar ke shirin ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Ya kuma yabi Prime Minister Burtaniya mai barin gado Theresa May da ya ce ta yi namijin kokari, da aka kuma tambaye shi dangane da zanga-zanga sai shugaban Amurka ya yi watsi da wannan batu. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana kyautar zaton mako mai zuwa zai kara harajin kashi 5% kan kayan da ake shigowa da su Amurka daga Mexico. Trump ya bayyana haka ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da Prime Minister Burtaniya Theresa May a birnin London. An ƙara shiga wani sabon rudani a jiya Talata dangane da makomar siyasar ƙasar Sudan yayin da rajin demokuraɗiyya suka yi watsi da shirin shugabannin soji na gudanar da zaɓe cikin watanni 9. Har yanzu hankali a tashe yake a titunan Khartoum babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka tarwatsa 'yan gwagwarmaya da ke zanga-zanga a harabar ma'aikatar tsaro da ke babban birnin.
To masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar in an jima idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku mafi iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin inna Amal da tana gabatarwa, sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Craig Barnes, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.